Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Allah da kuma niya a kuma na iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin mu na yau Alhamis 10 ga watan Mayu na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin, kuma kafin ku bi ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga Baba Yakubu domin ya bamu kanun labarai.
To, ladan shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi a jiya Laraba, yana mai cewa Iran din nan ta kuka da kanta idan ta fara kera makaman nukiliya. A wata sabuwa kuma, shugaban na Amurka ya ce za a sanar da wuri da ranar da za a gudanar da taron koli tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kwanaki uku. Kana tawagar likitoci daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO sun isa demokaradiyyar jamhuriyar Congo domin yaki da cutar Ebola.
Tokan labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yan kasuwa a yankin Adamawa Gombe Taraba Yola da Mubi suna kukan yadda yan fashi suka addabe su akan hanyoyin da suke bi zuwa Fatauci.
Hudun da muke cikin wannan Toyota Corolla suka kwantar da mu, suka dabi dukiyar mu, haka kuma na direban mu shi mai ainihin mai mota.
Ita kuwa hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa ta ce yanzu ta samu karin kayan aiki a cikin sabon gininta da aka gina.
Kamar an mention mutane uku wanda sun karbi dala biliyon uku, kasan dala biliyon uku na an je an sai da man koko ba kai kawa mutum uku kenan.
Ha, kuma muna da rahoto akan kiran da sanatoci suka yi na inganta matakan tsaro a Najeriya. Kana Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran kashedi a jiya Laraba, yana mai cewa Iran din ta kuka da kanta idan ta fara kera makaman nukiliya, biyo bayan janyewar Amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da nufin takaita shirin nukiliyar ta Iran din. Shugaban na Amurka ya yi wannan furuci ne a yayin da sauran ƙasashe biyar, Jamus da Burtaniya da Faransa da Rasha da kuma China, waɗanda su ma suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar, suka bayyana goyon bayansu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya zanta da shugaban Iran Hassan Rouhani ta wayan tarho a jiya Laraba har tsawon sama da awa guda. Shugaban Jamus Angela Merkel ta bayyana ficewar Amurka daga cikin yarjejeniyar abin takaici, kuma ta ce Jamus za ta iya bakin kokarinta ta tabbatar da ganin Iran ta cika alƙawarin da ta yi nan gaba. Ta ce ajiye yarjejeniya da Trump ya yi ya sake nuna musu cewar akwai babbar dawainiya a kansu a nahiyar Turai game da manufofin kasashen waje a fannin samar da zaman lafiya da kuma fannin sasanta batutuwar siyasa. Ta wani bangare kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya ce za a sanar da wuri da ranar da za a gudanar da taron koli tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kwanaki uku. Amma dai ba za a gudanar da taron a yankin Koriya da aka hana ayyukan soji kamar yadda aka faɗa a baya ba. Trump ya yi waɗannan kalaman ne ga manema labarai a fadarsa ta White House jim kaɗan bayan Koriya ta Arewa ta sako wasu Amurkawa guda uku da take tsare da su. Mujallar Wall Street Journal ta faɗa da yammacin jiya Laraba cewa akwai yiwuwar a gudanar da wannan taron kolin a ƙasar Singapore. Tawagar likitoci daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO sun isa demokaradiyyar jamhuriyar Congo domin yaki da cutar Ebola, yayin da jami'an gwamnati a yankin suke iya kokarinsu na dakile annobar cutar. Ministan kiwon lafiya a Najeriya Isaac Adewole ya faɗa a jiya Laraba cewa Najeriya ta ƙara ƙarfafa binciken lafiyar baƙi da suke zuwa daga ƙasar DR Congo. Kana kuma Najeriya na nazarin tura likitoci zuwa ƙasar su taimaka wurin shawo kan yaduwar cutar Ebola. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta tura likitoci na fanni daban-daban da suka hada da masu jinyar waɗanda suka harbu da kuma masu hana yaduwar cutar daga DR Congo. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in diplomasiyyar Sudan ta Kudu a Amurka ya kira sake tunani da Amurka ta yi akan taimako da take baiwa Sudan ta Kudu, wani koma baya ne ga shirin samun zaman lafiyar kasar. Jakada Gordon Boy, babban jakadan Sudan ta Kudu a Washington, ya faɗa cewa sanarwar da fadar White House ta fitar da a shekaran jiya Talata daga kasuwan kalamai akan Sudan ta Kudu tana da mummunan tasiri. Ya ce wannan mataki zai aiki da wani sako da zai haifar da rashin fahimta ga 'yan tawayen kasar. Wannan matsaya da White House ta ɗauka za ta ƙarfafa 'yan adawa saboda ba za su ga muhimmancin ci gaba da tattaunawa da gwamnati ba, kamar yadda Buhari ya faɗa wa shirin muryar Amurka mai suna South Sudan in Focus. Tsohon Prime Minister Malaysia Mahathir Mohamad, mai shekaru 92 da haihuwa, ya ba duniya mamaki inda ya lashe zaɓen da aka yi Laraba na 'yan majalisa bayan ya yi ritaya. Mahathir da haɗakar jam'iyyun adawa wanda ake kiransu Alliance of Hope sun kayar da jam'iyyar National Front Coalition wacce take mulkin ƙasar tun lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kai a shekarar 1957. Ana sa ran jam'iyyar Alliance of Hope za ta lashe kujerun majalisa 115, yayin da National Front Coalition ita kuma za ta samu kujeru 79. Masana sun yi hasashen National Front mai mulkin ƙasar za ta yi asarar kuri'un farin jini, amma dai za ta ci gaba da samun rinjaye a majalisa bayan ta sake tsara taswirar zaɓen ƙasar. Wacce shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓo ta shugabanci ƙungiyar leƙen asirin ƙasar ta CIA ta yi wa 'yan majalisa alƙawari ba za ta dawo da shirin na tsananta neman bayanai daga hannun fursunoni ba ta hanyar musguna musu, musamman waɗanda ake zargin su da ta'addanci. Amma kuma akai-akai ta ƙi yin Allah wadai da wannan shirin cewa ya saba wa doka kuma bai dace ba. Zaman saurarin tabbatar da muƙaddashiyar daraktan ƙungiyar leƙen asirin ta ƙasar Amurka Gina Haspel, wacce take niyyar zama mace ta farko da za ta shugabanci ƙungiyar, ya baiwa jama'a daman ganin wannan jami'ar leƙen asiri mai shekaru 61 wacce ta kwashe kimanin shekaru 30 a wannan hukumar tattara bayanan sirri a matsayi daban-daban, amma kuma tana aikin nata ne a bayan fage.
Duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara da kokawar da 'yan kasuwa da ke bin hanyoyin da suka hada da jihohin Adama, Gombe da kuma Taraba har da Yola zuwa Mubi suka ce 'yan fashi da makami a wannan yankin na neman ya zame ruwan dare dukko da kokarin da jami'an tsaro suka ce suna yi. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kamar yadda bincike ya tabbatar, da wuya a waye gari ba tare da kaji an tare hanya an yi fashi ba, duk kuwa da kokarin da jami'an tsaro ke cewa suna yi. Wannan lamari dai ya mafi kamari ne akan babban hanyar da ta hada jihar Adamawa da Gombe da ma Taraba. Haka nan mako akan samu irin waɗannan 'yan fashi akan hanyar da ta hada Yola zuwa Mubi. Malam Muhammad Oscar na mako cikin matafiyan da suka fara tarkon waɗannan 'yan fashi a tsakanin Damsa da Gurore, ya ko bane da ma lamarin ya faru.
Kusashin motoci 7-9 suke bin mu. Sai wani ya juya sai muka shiga hanayin barayi. Hudun da muke cikin wannan Toyota Corolla suka kwantar da mu, suka ɗabi dukiyar mu, haka kuma na direban mu shi mai ainihin mai mota, sannan suka ce su ɗauki matanan ta kwanta akan ɗanta akan jariri kuma ta rufe baki ta, ba haka ba za su yanka ta.
Babu jami'an tsaro ne, ba akwai 'yan sanda a kusa da wajen ba?
A ɗan sanda mun ji mun same su ga abin da yake faruwa a gidan mai, suka ce ba ruwansu, suka ware mu suka bar mu.
Kamar matafiyan su ma 'yan kasuwa sun ce abin takaici ne ma cewa yayin da ake tazar kudaden su akan hanya, har yanzu ba su tsira ba daga 'yan fashi da makami, musamman ma a jihohin Adamawa da Taraba. Alhaji Ibrahim Muhammad 86 da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya mai kula da jihohin Arewa 19 ya kuma bayyana halin da suke ciki a yanzu.
Abin da za mu faɗa shi ne, ni zan yi magana da 'yan kasuwa, yana kira da 'yan kasuwa mu gaskiya dai a takaita yanayin zirga-zirga in dare ya yi, saboda yanayin yadda fashe-fashen gaskiya sun yi yawa kwanan nan ma, musamman ya kai wajen sau biyu ko sau uku ana tare hanyoyin nan kusa kusa. So ban san me matsala ba, amma ni shawara na shine ga yan kasuwa su takaita in dare yayi kowa ya san yadda zai adana kansa zuwa safe.
To wai ko mai hukumomin tsaro ke yi ne domin magance wannan matsala na yan fashi da makami akan hanya? Esma Usman Abubakar da ke zama kakakin na yan sanan jihar Adamawa ya ko bayyana kokarin da suke yi tare ko da musanta cewa suna shakulatin bangaren game da lamarin.
Eh na farko ma tukuna mataki wanda rundunar mu na yan sanda ta dauka bisa kan yan fashi da makamin nan ya kama ga shi wannan office din OCSAS din ma an sake kawo wani domin a ƙara inganta kuma da gyara aiki din. Duk wasu kurakuran da aka sani ana nanata ko girma commissioner ɗin sandan jihar Adamawa wato CP Abdullahi Harima ya bashi order kan cewa ya dinga bin wayannan hanyoyi inda aka san manyan kasuwa kuma ana yawan fashi baya da bayan an gama kasuwa je da kanshi da yaran shi domin a tabbatar ba sake samu irin wannan fashi da makami akan wayannan manyan hanyoyin.
A hanyar gurore aka samu jami'an sanda nan gurore suka ce su ba aikin su bane su je su kore yan fashi.
Cikin aikin mu na yan sanda kan cewa duk lokacin da suka zo suka fada za a dauki matakai kuma a samu biyan bukata.
A farkon makon nan ne ma da tawagar babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Burtai ta ci karo da wasu kasuwan gurma yan fashi da makami a hanyar Sabana zuwa Gombe, kuma tuni sojojin ma suka damke wadannan yan fashi tare da zimmar mika su ga yan sanda. Ibrahim Abdullah Aziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A can Abuja ko hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ne ta ce sabon ginin da aka samu mata an samu mata da kayayyakin aiki na irin na zamani. Ga Nasir Adamu Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Magu ya ce tsananin yadda ake samun masu zarmi a Najeriya ya sa hukumar dagewa jin samun sabon ofishi mai kunshi da na'urorin bincike na zamani.
Kamar an mention mutane uku wanda sun karbi dala biliyon uku, kasan dala biliyon uku na an je an sai da man koko ba ka kawo ba, mutum uku kenan wanda ma aka fada. To na ga maka akwai irinta dewa kawai, wannan wanda aka sani kenan. Mutanen da suka yi satan suna da kudin gwamnati dumbai miliyan tika kuma anan, so suna siya, suna amfani da kudin, wasu suna sun yi radio station, wasu sun yi TV, so suna fighting namu, shine kawai maganan challenges. Na ga maka very soon wannan challenges ma za ta tafi, shi ma kai ma ka samu chance ka gawa mutane.
Babu shakka wannan babban ginin zai dauki mutane da yawa da ake tuhuma. Mun zaga ka nuna mana waɗannan ɗakuna, a lokaci guda kana jin kamar mutum nawa ne za a iya ajewa wannan ginin?
Aka is discretional, ka gane ko? Yanzu sometimes ka je asibiti, sometimes a cikin ward din gado biyu, sometimes sai ka je ka samu mutum a katifa, ya danganta da abin nan patients da available.
Yakin daidai da cin hanci da rashawa na samun cikas don dadewar shari'u a kotuna da kuma zargin sanya yan adawa a gaba, wanda mago ya sha musantawa.
You will never see anybody who has not committed an offense that will be invited.
Alhaji Lamid Umar Cikaire tsohon dan siyasa ne da kifar da gwamnatin Shagari 1983 ya shafa, yana da ra'ayin yaki da masu zarmiya na tafiyar hawainiya.
Shugaban namu ya bude idanu, ya bude kunnuwa, ya bude kirjinsa, ya kama aiki ga dangadan babu kukan an barna ta kaza. Ai kowa ya ga barna kam, mu ba mu taba ganin barna ba ma irin wannan barna. Amma kuma har yau ba a kama kowa ba a karkashin sa, har yau ba a daure kowa ba. To menene barnan? Me amfanin an gano barna ba ai maganin mai barna ba kuma nuna darasi ba? Bai yi ba.
Suna na ya uci Roman Bakan Daura. Ya wani ma Nasiru, ni ina roƙon Allah, Allah sa wanda zai tsata ka rahe ma guya tantance shi. Idan an yi haka wallahi Najeriya za ta zauna lafiya.
Rahoto daga majami tushe na cewa kwanan nan hukumar EFCC za ta yi diran mikiya ga 'yan siyasa da dama, musamman ma 'yan majalisar dattawa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har wa yau a can Abuja, sanatoci ne suka buƙaci a inganta matakan tsaro a Najeriya. Ga Madina Daura da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Hare-hare da kashe-kashe har da kama mutane a garkuwa da su na daga cikin yawancin dalilan da suka sa wasu mutane yin gudun hijira domin su tsira da ransu. Irin waɗannan labarai ne ke fitowa daga jihohin Kaduna, Zamfara, Benue, Plateau, Taraba da Adamawa, kuma abu ne da ya sa wasu sarakuna yin kira da kowa ya ɗauki makami domin kare kai. haka ma ya zaburar da wasu 'yan majalisar dattawa irin su Sanata Binta Masi Garba, wacce tace barazanar tsaro ba akan makamai kawai ya ta'allaka ba, akwai ma harkar kwayoyi miyagu da kuma siyasa.
Kama abin da ya faru watannin da ya wuce da shi Senate President ya kwashe sauran irin mu muka je Kano akan maganar mugayen kwayoyi kakin da ake sayarwa ma arewacin Najeriya da yake lalata da yaran mu nan. An da aka gama nan bai kai sati daya ba, NDLA ta kama truck daddaya aka ce 44. So in aka zo nan aka ce in zamu za bude idanu duka an san wajen da wannan abin da yake fita, ka ga wani katon gongoro ya doka inda aka duba lokacin da aka yi a cikin flower suke sa kayan a ce ai an kawo flower. So gwamnati ma tana da hannun da ya kamata ta kawo kowane irin matakin da za ta iya doka equipment da zai iya ko kana can kafin kilometer daya zai iya nuna signal a wannan motan akwai wadansu abubuwan da take doka wanda bai kamata a yi ba.
Shi kuwa Senator Suleiman Usman Hunkuyi daga jihar Kaduna ya ce akwai abin dubawa a harkar tsaron kasar.
Mun ba da misalai a cikin sati biyu dukan wata kafan watsa labarai ko jarida a kasar nan ta dauki labarai da yawa irin waɗannan wanda suka faru a wurare daban-daban. To sannan majalisar dattijai ta sake dubawa aka tabbatar da cewa idan ka ji ba rani to akwai maganar rani.
Wannan harka na hare-hare da kashe-kashe da kuma sace mutane a garkuwa da su ya ta'azzara a jihar Zamfara. Jihar kenan da Senator Tijjani Hayakaure ya fito kuma yana cikin waɗanda ke goyon bayan yunkuri da shugaba Buhari ya yi na samo jiragen zamani da za su taimaka wajen yakan waɗannan miyagu.
Abinda muke fata to waɗannan jirage da aka ce za a kawo muna son mu da abin ya shafa muna son mu ga gaugawa isu wasu in ma waɗannan za su kai shekara biyu nan gaba to aro daga wasu ƙasashe mu a zo a yi muna maganin miyagu.
Wasu masu lura da al'amura sun tabbatar da cewa tuni ma har biyu daga cikin irin waɗannan jiragen yaƙi na zamani sun iso Najeriya, abinda kawai ya rage shine ci gaba da yin amfani da su domin zakulo miyagu da ke ɓoye cikin dazukan ƙasar nan domin a samu sa'ida akan hare-hare da kama mutane da satan shanu da ake yi a kullum. Madina Dauda, sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baroki ka ton ka hoye ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Iyaye mata suna fahimtar ƴaƴansu fiye da kowa. Uwa ita kadai ce wacce ɗanta zai yi laifi kowane iri amma ba za ta guje shi ba.
Mamanmu tana muhimmanci, tana mana abinci kuma tana mana wanki. Ina son mama.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Lahadi za a gudanar da bikin ranar iyaye mata, ranar da ake karrama uwaye da irin tasirin mata al'umma musamman tsakanin iyali. An fara bikin wannan rana ne a nan Amurka a shekara ta 1908 lokacin da wata ƴar gwagwarmaya wazzar da zaman lafiya Anna Jarvis da ta yi aikin agazawa sojojin da suka ji rauni daga dukkan ɓangarorin da suka gwabza yaƙin basasa a nan Amurka. Ta shirya addu'o'in tunawa da mahaifiyarta yayin cika shekara guda da rasuwarta. Bayan ta cimma nasarar samun goyon bayan keɓe ranar domin karrama iyaye mata, aka fara ɗaukar wannan rana da mahimmanci a nan Amurka. Har ta kasance ɗaya daga cikin lokutan da Amurkawa suke kashe kuɗi ainin wajen sayan kyautai da gudanar da shirye-shirye daban-daban domin karrama iyaye mata. To shirin domin iyali ma ba a bar shi baya ba. Mun kuma dace muka samu tsohuwa da take da zuri'a huɗu mata, wato kaka da ƴa da jikarta da kuma tattaba kundanta. Ga abin da suke cewa game da wannan rana faro daga kakar da ake kira kakaka.
Ina rasa iyayen ina karama, don haka yanzu ana ke jin daɗi in kasance tare da yara na, don kuma su ji daɗi ni ma in ji daɗi. Akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin wanda ke ƙwarai da gaske. Wanda ya rasa uwar shi kan ba daɗi, amma ya gani tana da ‘ya’ya da za su zama da dangantaka ƙwarai da gaske tsakaninku. Domin za su sami abokan shawara, za su ji daɗin zumunci da juna.
Sai kuma ‘yarta Mrs. Das.
Kuma haka ‘yarta takan zama abokiya, takan zama ƙanwa haka. To akwai babbar zumunci da dangantaka ƙwarai da gaske, domin uwa da ‘ya takan zama ko da ‘ya’ya takan zama ke uwa su ce ke yaya su ce ke abokiya su ce. To haka su kuma kai uwa su ce su ‘ya’yanka ne, su abokanka ne, su kawayenka ne, su kannanka ne. Shawara da zumunci yana kulluwa ƙwarai da gaske. Kawa da ranar iyaye ko zarce yana da muhimmanci ƙwarai da gaske.
Da jikarta Salamatu.
Iyaye mata suna da muhimmanci sosai, suna da taimako a gida, sabili da kamar ni mamata ce take taimaka mana in yara sun yi rashin lafiya. Iyaye mata ne suke fama ga cewa yara sun samu sun miƙe. Iyaye mata ne suke duk irin ƙoƙarin nan da su ga cewa yaran su sun zama mutane kirki a gari. Iyaye mata suna da muhimmanci sosai, gaba da shawara ga yara da sauran ‘yan mata dai masu shirin aure da wanda suka ɗan yi aure, sabbin aure. Mata kullum suna nan suna ba da shawara da yanda za a yi zaman lafiya, da yanda kuma za a lura musu da ‘ya’ya da jikoki. Duk dai komai addini ma duk iyaye mata ne suke wannan ƙoƙari, suka fi iya ƙoƙarin nan. Maza dai taimakawa suke yi, suna ƙoƙarinsu, amma mata sun fi ƙwazon nan da cewa yaransu fa sun zama maza da mata masu amfani.
Da kuma tattaɓa kunnenta Sofia.
I like my mother. She teaches us how to be good and do the right thing every time.
Sofia tace ina son mahaifiyata tana koya mana yadda zamu zama mutanen kirki mu kuma aikata abin da ya kamata kowane lokaci. To ba ta taba kunnen kakaka kadai ke ganin tasirin uwa ba, kamar yadda abokanta Mushin da Musab da kuma mamar su Zainab ke cewa.
Mama na tana da muhimmanci sosai, tana kai mu makaranta, ta dawo da mu, ta mana abinci, sai ta mana wanka, tana gaya mana abin da zamu daidai da kuma abin da kan mu wanda bai da kyau. Kawai ina son mama na sosai.
Mamanmu tana muhimmanci, tana mana abinci kuma tana mana wanki. Ina son mama.
Uwa tana da muhimmanci sosai a cikin gida, ko dan saboda tarbiyyar ‘ya’ya, kula da su, kula da miji. Uwa tana da muhimmanci sosai a cikin gida.
A nata bayanin Amina Ilyasu da aka fi sani da Balaraba ta ce.
Iyaye mata suna da muhimmanci sosai cikin al’ummarmu, tun farkon haihuwa zuwa kula da yaro har ya girma. Idan yaro ya kasance ya tashi bai samu tarbiyyar uwa ba, to za ka ga akwai matsala ta tare da yaron nan, saboda zai yi rashin abubuwa da yawa, musamman ma wanda har zai kaɗi yanayin hankalin shi da mu'amalar su tare da mutane. Iyayenmu mata sun zama abin da ba ka ma iya kwatanta irin gudunmawa da suke badawa cikin al'umma. Don haka ne muke ganin Turawa suka keɓe wannan rana. Ko da yake mutanenmu kan ce ai iyaye mata su kullum abin alfahari ne kuma abin yabo ne, amma keɓe ranar ba wai ya nuna cewa ranar ne kawai aka san muhimmancin su ba. A'a, rana ce wanda kamar sunan musamman sukan ɗauki iyayen a fita da su a je wasu wurare na ƙayatarwa haka na sha'awa, a zauna a yi hira tare da su, a ɗan sami lokaci a ji daɗi, kuma su ma su ɗan fito. Ina ganin mada alheri wannan dai shi ne abin da zan faɗa yanzu, da kuma kina ga al'ummarmu kada murena mata musamman zaka ji cikin mu idan mace ta dan ba da wani contribution ko ta kudi wani abu sai a ce da Allah ya ta kira mace da ce to wasu suna da wannan sarar kuma ya kamata mu sani cewa mun mata mun kada mun mata masu kima ne to daga mahalicci ma ya ba mu fisko sosai kuma ya daraja mu ko a cikin littafin ta da yake kuma dan haka ina kira ga al'umma da ne girmama uwaye dan dan lokacin da suke da gani da yaran wannan lokacin ya kai suka wuce kuma sai ka ga duk wani abu da kai rusu a rayuwa ba kai ba
na kuma nemi jin ta bakin waɗansu daga cikin abokan aiki na dake shirin bikin wannan rana ga abin da Hafsat dan mai suru ke cewa
iyaye mata suna fahimtar ƴaƴansu fiye da kowa su suka fi kowa gane ɗansu kuma soyayya tsakanin iyaye mata da ƴaƴa ba ta misaltuwa uwa ita kadai ce wacce ɗanta zai yi laifi kowane iri amma ba za ta guje shi ba duk abin da yayi za ta yi mishi fatan alheri koda kuwa ya saba mata ba za ta taba gudun shi ko kuma ta yi mishi wani abin da zai sa shi ya lalace ba yawanci za ku ga iyaye mata ba sa son abin da zai taba ƴaƴansu kuma za su na ba da kowace irin gudunmawa domin su ga cewa sun taimaka wa ɗannan ya ci riba a rayuwar shi kamar ni mahaifiyata kamar kawata take a gurina duk abin da yake damuna kafin ma in ga mata maza ta san cewa wani abu yana damuna kuma ina iya yin kowace irin hira da ita kuma ta bani shawara kamar yadda za ta ba wa kawarta
shi ko Ibrahim ka almasi garba sharhi yayi tare da jinjinawa mata a wannan rana
ya ku uwaye yayin da duniya baki ɗaya ke jinjina muku saboda haihuwar al'umma da kuke yi ku raya ta tun daga matakin ɗaiɗaikun jarirai da kukan raina ku ciyar ku shayar kuna tsabtace su daga dukkan najasa har su kai matakin yara da kukan tarbiyyantar su zama baligan da kan zama al'umma ni ma Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa barkanku labudda kun cancanci yabo da girmamawa
to ni ma alheri a matsayina na ƴa da uwa da kanwar uwa da yayar uwa da kuma kaka ina yi wa dukkan iyaye mata fata alheri Allah rufa mana asiri ya albarkaci zuri'armu ya kuma sa mu gama da duniya lafiya da alheri
To a gaida Grace Alheri Abdu da tawaganta kafin mu karkare ga labarai amma wannan kara ta kaice.
Shugaban Amurka Donald Trump yayi wa Iran kashedi a jiya Laraba yana mai cewa Iran din ta kuka da kanta idan ta fara kira makaman nuclear. Biyo bayan janyewar Amurka daga yarjejeniyar kasa da kasa ta shekarar 2015 da nufin takaita shirin nuclear ta Iran din. Shugaban na Amurka ya yi wannan hurici ne a yayin da sauran kasashe biyar da suka hada da Jamus da Burtaniya da Faransa da Rasha da kuma China waɗanda su ma suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar suke bayyana goyon bayansu. Ta wani bangare kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce za a sanar da wuri da ranar da za a gudanar da taron koli tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un nan da kwanaki uku. Amma dai ba za a gudanar da taron a yankin Koriya da aka hana ayyukan soji kamar yadda aka faɗa a baya ba. Tawagar likitoci daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO sun isa ta demokradiyyar jamhuriyar Congo wato DR Congo a takaice kenan domin yaki da cutar Ebola yayin da jami'an gwamnatin yankin suke yi iya kokarin su ne dakile annobar cutar.
To madalla da daga cikin labaran mu kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu miƙa gaisuwa ta musamman ga Ibrahim Mai Garitella da Ahmadu Mai Tebur gidan mai fara Kwantagora. Sai kuma Alhaji Yamai Riga da Alhaji Ndada Alhaji Babango Go da Aliyu Ahmed Tanko ko dukan su gidan marigayi Alhaji Amadu Kafinta duka a garin Kwantagora da fatan suna lafiya. Yanzu Amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makeri da ya taimaka min gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu wato Jonah Cummings ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.